بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 14 ga watan Rabi'ul Akhir, shekara ta 443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Nuwamba shekara miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 18 cikin jerin darussa daga lissafin wato maqasidus sunna annabawiyya wallafar ma'alimus sunna annabawiyya wallafar malam Salih bin Ahmad Ash-Shami, wanda ya tattara wannan littafi daga littafai mabambanta har guda 14 cikin manyan littafan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan karatu muna mushtaki da taqribus sunna baina yadai al-umma, kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kusa da al-ummarsa. Za mu tashi a lambar hadisi na 57, a inda malai yake cewa an Khuraym ibn Fatik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al a'malu sittatun wan nasu arba'a fa mujibatani wa mithlun bi mithlin wa hasanatun bi ashri amsalha wa hasanatun bi sab'a'a fa amma al mujibatani فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وأما مثل بمثل فمن حم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعملها ويعلمها الله منه كتبت له حسنة ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة فبأشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة وأما الناس فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا والآخرة وموسع عليه في الدنيا والآخرة. Malam yace hadisun hasan. Malam ya kawo mana wannan hadisi daga Khuraym ibn Fatik ibn al-Akram, daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzon Allah yace al-a'malu sittatun, ayyukan mutane kala kala ne har gida shida. وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ سُكْمَ مُتَانِي أَكُوِ مُتَانِي إِرِي هُدُوْ أَتْكِمْ مُتَانِي يَتْشِي فَمُوْجِبَتَانِي وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ يَتْشِي أَتْكِمْ أَيُّكَ إِنَّمْ أَكُوِ مُوْجِبَتَانِي أَيُّكَ قُدَابِيُ وَنْدَ سِكِي وَجَبْ تَدَّفَارُ وَمُكُنْشِ قُدَابِيُ سَلَّمْ وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ da kuma aiki wanda ake mishi hukunci keke da keke, irin abin da kai a sakan ka maka da irin abin da ainihin wato kai. Wa hasanatun bi ashri amsalha, sannan akwai kuma aiki wanda yake ana biyan shi da ninkin sa guda 10. Wa hasanatun bi sab'a, da kuma aiki nagari wanda ake biyan sa da ainihin wato a guda 700. Amman fa amman mujibatani, aiki guda biyu wadanda ake sakawa da abinda yake zama wajibi idan an aikata wannan aiki, lalle sakamakon sai ya biyo baya. Faman mata la yushriku billahi shay'an, shine duk mutumin da ya mutu ba tare da yana shirka ga Allah ba, da khalal jannata, to wannan daga cikin mujibatani shine lalle zai shiga aljanna. Wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, wanda kuwa duk ya take ya mutu alhalin yana shirka da Allah ko mai karancin shirka da kalan nara to wannan zai shiga wuta wa amma mithlun bi mithli yace kaga ko aikin da yake ana sakan kawa keke da keke faman hamma bi hasanati duk wanda yayi nufin aikin alkhairi hatta yash'uraha qalbuhu ya zama niyyar ta zauna a zuciyarsa wa ya'lamuha Allah minhu har Allah ya san cewa lalle yayi wannan niyyar aikin kutibat lahu hasana sai a rubuta mishi wannan aikin a matsayin kamar yayi aikin lada wa man amila sayyi'atan kutibat alayhi sayya wanda mummunan aiki shi kuma a rubuta mishi mummuna daya to wannan shine guda biyu masalan bi masari kaga muna da hudu kenan almujibatani da kuma masalun bi masalin ko mithlun bi mithlin sune guda biyu aikin alkhairi wanda mutun yayi niyya da aikin barna wanda mutun ya aikata kwaya daya wannan sune guda biyu ake ce musu mithlun bi mithlin yace wa hasanatun bi ashari amsaliha nabiyar shine aikin lada wanda mutun zai yi a bashi lada guda 10 to a kasa shine yace wa man amila hasanatan fa bi ashari amsaliha wanda ya aikata aikin lada sai a bashi sakamakon shi guda 10 kaji shine nau'i na biyar da yace ayyuka kala 6 ne sannan yace wa man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi fa hasanatun bi 700 wanda kuma ya ainihin wato ya aiki na lada ya ciyar don Allah to wannan za a bashi kowanne lada kwaya daya kowanne aiki kwaya daya mai kyau za a bashi lada guda 700 kaji kala 6 da yace al a'malu sittatun na farkon su sune al mujibatani kaji biyu kenan da kuma mithlun bi mithlin a cikin shi akwai guda biyu iri daya da iri daya aikin lada daya wato lada daya aikin niyyar aikin lada kai da lada daya zinubi kwaya daya da zinubi daya kaji hudu kenan ko sai kuma aikin lada aikata shi sau daya lada 10 da kuma aikin lada na ciyarwa aikata shi sau daya lada 700 kaji lissafin da yake ayyuka kala 6 sai kuma yace wan nasu arba'atu su ko mutane kala hudu ne fa muwassa'un alayhi fid dunya akwai wanda aka yalwata mishi a duniya amma kuma alahira fa maqturun alayhi fil akhirah amma an rufe kofar samun arziki gare shi a lahira kaji nau'in mutum na farko kenan mai wadata a duniya ba shi da komai a lahira sai kuma maqturun alayhi fid dunya wanda aka kuntata mishi a duniya muwassa'un alayhi fil akhirah amma yana da wadata a lahira kaga shine akasin wancan kenan sai kuma maqturun alayhi fid dunya wal akhirah wanda yake zai sha kunci a duniya kuma ya sha kunci a lahira wa maqturun alayhi fid dunya wanda aka kuntata mishi a duniya amma kuma muwassa'un sorry muwassa'un alayhi fid dunya wal akhirah wanda aka bashi wadata a duniya da lahira kaga kowanne nau'i biyu kenan wadatar duniya wadatar lahira bala'in duniya bala'in lahira kaga wannan sune aka kishe juna guda sai kuma wadatar duniya da shaqawa a lahira da kuma wahalar duniya da tsira a lahira kaga su kuma suma aka sun juna to duk inda mutum yake baya wuce daya daga cikin waɗannan guda hudu shi za Allah yake cewa man kana yuridu harsad dunya harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq wanda yake da kwadayin lahira Allah ya ce za mu bashi lahira wanda ku yake da kwadayin duniya sai mu bashi abinda muka ga dama abinda muka ga dama sannan a lahira bayi da komai haka wani Allah yake cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu
summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wanda wannan shi kwadayin shi na duniya ne, Allah yake sai mu ba wanda muka ga dama a cikin masu kwadayin duniyar, sai mu ba su abinda muka ga dama kuma ga wanda muka ga dama, sannan mu sanya jahannama ta zama gare su, suna masu abin zargi waɗanda suke tafafu. Allah ka tsare mu. Don haka wannan yana daga cikin abin da zai taimaki mutum wajen yin imani, ya gaskata Allah kuma ya yarda da kadarin da Allah ya mishi, ko ta wadata ko ta rashin ta. Asalin abin da ya sa Malaka kawo mana hadisin anan shine dan hujja game da cewa ayyuka sun kasu zuwa gida biyu. Akwai ayyukan alkhairi, akwai ayyuka na banza, kuma ko waɗanne ayyuka Allah yana yin sakamako da su da gurgurdan alkhairin su, gurgurdan kyakkyawan niyya, da kuma gurgurdan rashin alkhairin su da munin niyyar su. To baya ga wannan asalin da Malaka kawo mana, zamu ci moriya hadisin ta abubuwa da dama. Abu na farko da zamu yi ishara zuwa gare shi shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da wannan hadisi, haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya fitar da shi, haka Sheikh al-Albani a cikin As-Sahiha a cikin lamba hadisi na 2604 yayi takhrijin wannan hadisi. Wannan hadisi ya nuna wato falalar ayyukan kirki da kuma falalar tauhidi cewa yana kiratar da mutum, da kuma hadarin da ke cikin shirka komai kankantarta tana halakar da bawa, kuma duk bawan da ya mutu yana shirka babu shakka wannan ya halaka ya lalace kamar yadda muka ji a wannan darasi da ya gabata. Sannan hadisin na nuni zuwa ga falalar niyyar mu'mini, niyya ta aikata aikin alkhairi tana da falala wanda ita kadai tana sa a rubuta wa mutum ladan wannan aiki, ma'ana idan mutum yi niyyar aikin alkhairi amma kuma sai wani uzuri ko wani dalili ya hana shi, ka kwana da niyyar zaka yi azumi ranar Alhamis ko Litinin sai kuma ka tashi da rashin lafiya, ko ka tashi baka yi sahur ba, ka kwanta da niyyar zaka tashi ka yi ibada cikin dare sai Allah subhanahu wataala bai baka damar farkawa ba, ka yi niyyar zaka yi wani aiki na alkhairi, sadaka ko kyauta ko ziyara ko gaida mara lafiya, duk wani aikin alkhairi sai wani uzuri ya zo ya sha maka kai ka kasa yi, ba wai kasala da lalaci ya hana ka yi ba, ko kuma rashin lafiya ya bijiro maka ko ta jarabawa, to sai Allah subhanahu wataala ya baka wannan ladan. Haka nan har ila yau hadisi ya tabbata akan cewa mutumin da yake aikata ayyukan alkhairi a zamanin kuruciyarsa da ƙarfinsa ko wadatarsa, idan shekaru suka yi masa yawa ko aka san wadata ya bijiro a rayuwarsa, ko wata damuwa ko wata jarabawa ta auka masa, sai a ci gaba da bashi ladan waɗancan ayyukan da yake, sai Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku ku ci gaba da rubuta ma bawa na falalar ayyukan da ya kasance yana yi. Kaga wannan yana nuni da kai kokari a san da kake halin lafiya da wadata da kuruciya da samun dama, yi kokari kai kyakkyawan amfani da waɗannan damammaki saboda ka samu ladan su, kuma nan gaba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da baka ladan bayan ma ka samu gajiyawa ko talauci ko shekaru ko yawaita ayyuka da suka hana ka yin abin da ainihin wato zakai ka samu wannan ladan. Allah ubangiji ya samu dace. Sai ma da yace Anas ibn Malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna Allah la yuzlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa amma al kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idha afda ila al akhirati lam takul lahu hasanatun yujza biha. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin As-Sahih din Salam ba hadisi na 2888 daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace alaihi salatu wassalam inna Allah la yuzlimu mu'minan hasanatan lalle Allah subhanahu wataala baya fasa sakan kawo mumini hasanatan duk wani aiki da mumini yayi ba za a hana shi ladansa ba, in an zo bayarwa ba za a nakasa mai ko a cuce shi ba, za a ba shi ladan shi cikakke. Yujza yu'ta biha fid dunya, Allah zai bashi wani abu na wannan aikin lada a duniya wayujza biha fil akhirah sannan kuma Allah ya saka ka mai a duniya da aikin ladan da zakai a duniya tun a duniya Allah zai baka sakamako daga cikin sakamakon sa sannan kuma a lahira Allah ya saka maka wannan idan kai shi da ikhlasi kenan kai shi dan Allah a duniya Allah zai baka sakamako wani irin sakamako ne Allah yake barwa a duniya malamai sun tattauna akai nasoshi mabambanta su nuna sakamakon daga ciki akwai abin da Allah yake ba musulmi na kwanciyar hankali rahatul bali idan ka kula da ibadar Allah yawan sallah azumi karatun alqur'ani sadaka istighfari biyayye iyaye taimakon na kasa da kai kyauta da zato ga Allah da sauransu to daga cikin sakamakon da Allah zai maka sai Allah ya sanya maka natsuwa a zuciya الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله سيكي دي تلوشن da kake ciki ko damuwa ko tsoro baya wani damunka kana tuna Allah kana gode mishi kana yabon shi to wannan ma daga cikin sakamako ne na aikin alkhairin da kake sannan daga cikin sakamako wa ila yau Allah subhanahu wataala yana iya baka wadatar duniya kudi sarauta arziki ya ababan da ake ganin su ababan morewa sai Allah ya baka su sannan Allah yana iya ya katange ka daga musibu fitintunu na rayuwa sai ga suna tsallake ka sannan daga ciki kuma Allah yana iya baka shuhura ko farin jini ko kauna a wurin mu'minai kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa idan na kaunaci bawa na sai na sanar da malaiku in ce ina son wani ko kaunace shi sai malaiku su dinga kaunatar shi sannan kuma sai a saukar da kaunarsa a cikin mutane wannan yana daga cikin sakamakon da Allah yake ma bawa idan yana aikin alkhairi har ila yau daga cikin sakamakon da bawa yake samu idan yana aikin alkhairi shine Allah ya sanya mishi kwarjini sai ga kawai ba mafadaci bane ba fitinanne bane wani ma baya magana amma kuma kowa yana girmama shi yana ganin kwarjininsa har da wanda suka girme shi har da wanda suka fi shi wadata ko ilimi ko dukiya ko shekaru ko duk wani abu sai ga suna girmama shi wannan daga cikin da Allah yake biya saka ka mu bayin sa sannan sakamako mafi girma da Allah yake ma bawa shine sai Allah ya bashi tawfiki Allah ya bashi dacewa da ci gaba da aikata aikin alkhairi sai ga baya fasa aikin alkhairi duk wahalar aikin alkhairi duk wadata duk talaucin da ake ciki da tsadan nan ta rayuwa wani zai fasa kyauta sai fasa sadaka duk yadda ake cikin halin damuwan nan da tsananin rana wani bai fasa azumin litinin bai fasa azumin alhamis bai fasa karatun alqur'ani bai fasa halartar majalisi na koyon ilimi bai fasa halar bai fasa ainihin tasbihi da istighfari da sallar nafilfili to duk wannan alama ce ta Allah yana sakan ka maka tun a nan duniya ina fata mun gane wannan har ila yau malamai suka ce daga cikin da Allah yake biya sakan ka mutum tun a duniya shine idan ka mutu mutanen kirki su ta yabonka har malaiku su ce wajabat lalle wannan yabo an karba an yadda da shi a lahira to suna nan dai da yawa malamai sun ambace su ibnu qayyim al-jawziya al-kafi daban-daban ya ambace su hanyar da Allah yake sakan kawa bayin shi nagari tun suna duniya to a lahira kuma abin sakamakon da Allah yake yi shine Allah ya gafarta zunubai ya kauda kai ga barin su Allah ya karbi dan abin da kai na alkhairi ya cika maka ladanka ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece ka ka tafi aljanna Allah ka samu a ciki sannan sai kuma Allah ya sanar ya ce yayi da ɗayan aljanna waridwanu minallahi akbar wannan shine sakamakon da Allah yake a lahira bayan dai yayi musu wannan gabaki daya ya tambayi ɗan aljanna sai ai su duk abin da Allah ya sun yarda ala san barka Allah ta cika alƙawari mun gode sai Allah ya ce kuma da saura sai Allah subhanahu wataala ya ba 'yan aljanna dama sai 'yan aljanna su ga fuskar Allah mai albarka Allah ya yaye hijabin da ke tsakanin shi da su su gan shi daga nan sai su manta duk wata ni'ima saboda girman wannan ni'ima kamar yadda mai waka yake cewa yarahul mu'minuna bi dhayri kayfin wa tashbihin wa darbin min mithali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahlin i'tizali idan aka ga Allah subhanahu wataala duk wata ni'ima ma sai a ga ashe ba ni'ima bace Allah ka samu daga sun bayinka da za su dace da wannan falala taka haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani yake cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar alkiyama zasu ta annashuwa saboda ganin Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da Allah yake sakamako da shi a lahira daka ya mu ƴan uwa ya bayin Allah musulmi kai kokari ka zama ka samun wa da kanka mafita a nan duniyar nan ta hanyar bauta Allah ta hanyar tsayi da farillai da kyautatawa wajen yin su da kyautatawa bayin Allah da kokarin yin nafilfili dan ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwanta maka ya tseratar da kai Allah ka tseratar da mu gaba ki da sai malam yace wa ibn mas'udin kala kala rajulin ya rasulullah daga sahabi Abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anu akhadhu bima amilna fil jahiliya ya manzon Allah yanzu za a kama eh nayi tsallake wa ammal kafir na'am wa ammal kafir shi ko kafiri ina ne hadisan Anas ko na'am wa ammal kafir fa yut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fi dunya shi ko kafiri mutum ne yake kafiri amma yayi wasu abubuwa don Allah yayi wasu abubuwa na kirki musamman ga kafire wasu na yin sadaka wasu na yin kyauta wasu na yin abubuwa na alheri yayi waɗannan abubuwan annabi yace fa yut'amu biha bihasanati ma amila fi dunya sai a ciyar da shi daga abin da ya aikata a nan duniya ba za a bar shi ba komai ba ba za a bar shi ba ce ba zai samu komai ba sai a ba shi daga abin da ya aikata hatta idza afda ila al-akhira lam takul lahu hasanatun yujza biha in ya riga ya isa lahira zai zama ba yi da wani lada da za a saka kan shi ma'ana duk aikin alkhairin da bawa kafiri yake to ana nan ana taskacewa idan ya musulunta kamar da zamu zo mu ji a hadisi na gaba sai ai mushi ariya sai a karba idan ko bai musulunta ba Allah ba zai zalunce shi ba wala yuzlimu rabbuka ahada ba za ka yi aikin kirki Allah yake saka kawa ba sai Allah ya saka mushi da abin da ya so ya saka mushi a duniya daga cikin ababan da Allah yake saka wa kafire da su a duniya akwai wanzar da ambatan su mutumin da ya yi aikin alkhairi sai ga wani kafiri ne amma sai Allah ya wanzar da abatan shi kullun ana maganar physics ko chemistry ko computer science ko sociology ko menene sai an ta abatan shi ana cewa wane wane shine ya ce kaza shi ya kirkiro kaza ana girmama shi abatan shi ya wanzu tarihin shi ya tabbata ana ganin shi a matsayin wani gwarzo haka nan Allah na iya sanya mishi farin jini sai ga duk musulmai da kafirai sun hada akan cewa kai wane mutumin kirki ne ana san shi a dinga cewa irin yadda sufata zuke cewa ce arnan kwarai ne arni ne amma mai kirki yanzu ba ganin misali to shi sa malamai suke magana akan soyayya da aka ce idan an soyayya tsakanin musulmi da kafiri an hana ta amma akwai soyayya da ta halasta ita ce soyayya ta dabi'a ta halasta mutum ya kaunaci wani wanda jinin su yazo daya ko irin abinda suke yazo daya ko jinin su ya hada dan uwansa ne ko da kafiri ne zaka yi mishi irin wannan kaunar dan wannan ba wala'i ba ce domin ranar da ya taba musulunci za a bambance suwaye suke mishi wala'i na gaskiya suwaye kuma suke san shi kawai a matsayin shi na mashahuri a wani abu da yake ina fata muna gane zaka babu laifi Allah ne subhanahu wataala yake hukunta ya sanya ma zakata san wani mutum saboda wani hali nashi na kirki idan ba musulmi bane sai zan wannan sakamakon aikin kirki da yake ko kuma shahara ko Allah ya bashi dukiya da wadata da rayuwa mai dadi yanzu wannan yana cinye ladan shi ne na lahira idan ga sayyidina Abdurrahman dan Auf da aka kawo mishi bude baki din nan yayi azumi gashi attajiri aka kawo mishi bude baki na alfarma sai ya ji tsoro yace ina jin tsoron kai ya zama alkhairi na ne na lahira a kawo mishi a nan duniya sai fa cin abinci kaga sabani yadda mu muke gani idan mun samu abu mai kyau abinci mai kyau sutura mai kyau abun hawa da sauransu to muna barje gumin mu ne kawai ba ma tunanin karfa ya zama hasanat din mu ne aka gabatar mun da su to Annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Umar yace mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji hanaka roki Allah ya wadata mu ya kawata mana garuruwan mu kuma mu dinga yin kankama kankaman gidaje da wuraren shakatawa yace fa inna farisan war ruma qad wusti alahu ga turawa nan ingila da america ko kuma kace ingila da america ai Allah ya wadata su farisa da ruma Allah ya wadata su wa hum la ya'budunallaha ko ba sa bauta Allah sai annabi ce Umar ulaika qaumun ujjilat lahum hasanatuhum fi hayatihim ad-dunya ai wadannan da kake gani mutane ne da Allah ya gaggauta musu aikin su na alkhairi a nan duniya to ka dauki wannan kaida akan duk kafirin da kake ganin suna yin rayuwa da take burge mu musulmai abinda kafirai suke ciki da ci gaba na tattalin arziki na karfin fada aji na karfin soja na karfin juya duniya sa America din nan da Ingila da Faransa da Jamus da China da sauran su kaje yanzu su suke juya duniya da sauran musulmai sun zama yan kallo musulmai sun zama abin Allah sarki to wannan karfin da take da shi da wannan tattalin arzikin da wannan kwarewar ta masana'antu da ainihin tsara burane da duk abin da kaga sai na jin dadin nan to abinda ya kamata su samu a lahira ne Allah ya ba su a duniya da haka idan baka sha'awa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasara ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatu fiha hasanatu fiha tumud dunya da haka Allah yake sakan kawo kafirai sai annabi ya ce da zaran sun je lahira ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam takul lahu hasanatun yujza biha sai zama bai da wani lada da za a sakan ka mishi balan tana yace ai ya ga wani lada a duk ladan shi an riga an bashi shi a duniya to saboda kuma alfarma da tausayi da ainihin wato rahama irin ta Allah bayan an bashi ya mora a duniya din fa idan Allah ya mishi gamdakatar sai ya tuba sai a dawo mai da duka wannan ladan kuma da zamu zo mu ji a wasu hadisi sai da zasu zo a nan kusa insha Allah dole yana kawo mana su ne dan tabbatar da samu ayyukan alkhairi da ainihin ayyukan banza da ladan aiki na alkhairi da zulubin aiki na banza to shine sai mu koma kan wancan hadisi da muka fara karanta shi an ibn mas'ud qala rajulun ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an akhadhu bima amilna fil jahiliya ko za a kama mu da abin da muka aikata a jahiliya qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya wa man asaa fil islami ukhidha bil awwali wal akhir annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na cikin bukhari da muslim bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na 1921 da muslim a farkon littafin a lamba ta 120 sayyidina abdul mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ko Allah zai kama mu da abinda muka aikata a jahiliya ma'ana maguzancin da suka yi da barnar da suka yi da ta'asa da kisa da shan giya da kashe ƴaƴa da kai farmaki da fashi da zinace-zinace abubuwa barna iri-iri shin za a kama su da wannan laifuffuka yanzu wannan yana nuni zuwa ga sun yi da cewa abinda suka yi laifuffuka ne ke sun san cewa ba su da kyau yanzu tsoron su ko za a kama su ko ba za a kama su ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya wanda ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa shine ma'ana ya zakke da wajibai kuma ya bar din wani abu da aka haramta to wannan ba za a kama shi da abin da yayi a jahiliya ma'ana mutum ne kirista ko ba maguje yayi duk ta'asar da kafirai suke sai ya zo ya musulunta da ya musulunta kuma sai kyautata musuluncinsa sai a goge mai duka abin da ya gabata wa man asaa fil islam wanda ko ya karɓi musulunci amma sai ya ci gaba da munana musuluncinsa ma'ana irtakabal muharramat wal mahzurat ko ya dinga yin abubuwa na haramci da ta'asa sannan kuma ya dinga wasa da wajibai ya dai karɓi kalmar shahada amma bai fasa shan giya ba
bai fasa zina ba, bai fasa luwadi ba, bai fasa kidnapping ba, bai fasa fashi da makami ba, bai fasa tauye mudu ba, baya kula da sallah, wani ma bai yin sallah sai juma'a kawai, wani bai yin azumi, kuma da sunan har yanzu wai shi musulmi ne. To wannan duka laifuffukan da yake na can baya suna nan. Annabi yake cewa ukhida bil awwali, za a kama shi da laifin zinar da yana kafiri, wal akhiri da laifin zinar da yana musulmi. Haka yana nan cikin bala'i jama'a. Wannan yana nuni zuwa ga musulunci yana sa a goge maka shirka ne da sauran barnar da kai idan ka inganta shi. Zunubai sharadin goge su shine ka inganta tubarka, kamar yadda musulmi sai ya inganta tubar shi za a goge mai zunubansa, haka kafiri shi ma sai ya inganta tubarsa za a goge mai zunubansa. Wanda duk ya ci gaba da yin zunubai za a ci gaba da kama shi da laifin nada da na yanzu. Babu shakka wannan hadisi yana da kyau mu kula da shi kwarai da gaske. Akwai mutane da dama da suke cewa sun musulunta a suna, amma ba sa yin musulunci, ba sa ci gaba da bin shari'o'in, ba sa koyan addinin musulunci yadda yake. Da zaran mutum ya ce ya shiga musulunci, daga yanzu nan ababen da suka wajaba ga musulmi sun wajaba gare shi, tunda kan koyan tsarki da ibadoji, sallah da sauransu, idan Ramadana ne azumi, in yana da wadata aikin hajji ya hau kanshi da zakka da sauransu, wajibi ne ya kula da waɗannan ayyuka, kar ya takaice akan kawai ai yayi kalmar shahada. Idan ya takaice akan wannan, to wannan kalmar shahada ba za ta hana Allah ya kama shi da laifukan da da laifukan yanzu ba. Babu man amila khairan qabla islami, babun da ke bayani akan hukuncin wanda ya aikata alheri kafin ya musulunta, yanzu kuma ya zo ya musulunta, yaya aikin alkhairin shi zai kasance. An Hakim ibn Hizam qala قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو أتاقة أو صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. وأن حديثي شما بخاري دا مسلم سرويتوش بخاري أفتد شيئا لما حديثي ندبو إليه دا 30 دا بقوي دا Muslim kuma a lamba hadisi na 122 cikin kitabul 23 cikin kitabul iman. Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce Hakim ibn Hizam ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan bawan Allah mai suna Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid ibn Asad, dan uwa ne Khadijatu binti Khuwailid radiyallahu anha, dan babbanta ne, ita sunanta Khadija binti Khuwailid, shi kuma sunan shi Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, dan haka mahaifinsa wato dan uwa yake ga ainihin wato Khadija radiyallahu anha, Khadija bintu Khuwailid, mahaifin shi kuma Hizam bintu Khuwailid. Kaga kenan Khadija tana matsayin wato kanwar mahaifinsa. Ina fata mun gane, dan haka shi da ne ga dan uwan Khadija radiyallahu anha, ko kuma kace kamar da suke cewa ibn al-ammi, kuma aboki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin jahiliya, abokai ne na zaman fira, na zaman shawarwari da sauran abin da aka sani na taimakekeniya da fahimtar juna tsakankanin abokai. Sai dai shi ya jinkirta a musulunta, bai musulunta da wuri ba, bai samu falala irin ta sayyidina Abu Bakr, ɗayan abokin manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam, wanda shine farkon musulmai, shi wannan ya jinkirta. Hasali ma ya zo yakin Badar a cikin tawagar kafirai, amma Allah ya mai gambatar ba a kashe shi ba. Shi sa ya kasance duk in zai yi wata babbar rantsuwa sai ya ce wallazi najani yawma Badr, na rantse da Allah da ya tseratar da ni, ba a kashe ni ba a Badar, ba a kashe shi ba, ba a kama shi cikin kamammu ba, yayi sa'a ya ci wanda suka tsere da gudu. Daga baya musulunta a Fathu Makka, da haka yana daga cikin muslimatul fathi, wanda yake ce musu al-mutallaqa ko al-mu'allafatu qulubu, wanda suka musulunta ana tarsashin zuciyarsu. Da aka je yakin Hunain, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi daga cikin mutanen da ya ba su kyauta mai girma, raƙumi 100 aka ba shi. Wata riwaya ma ta ce daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mai raƙumi 50.
da yaga irin wannan kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana yawan zuwa ya ce ya manzon Allah a bani kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya iba ya bashi ya ƙara zuwa ya ce ya manzon Allah ina so a bani kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara iba ya ƙara bashi sai yazo karo na uku sai annabi ya ce mashi kai haki musarara kace inna hadhihi ad-dunya hulwatun khadira kaga duniyan nan tana da ban sha'awa tana da jan hankali kuma koriya ce mai jan hankalin mutane yace wanda bi ya bari har duniya ta kawo kanshi da kaddara Allah sai Allah ya taimake shi akan ta wanda ko ya dauke ta ya anshe ta bistishrafin ya dinga matsawa har sai da aka bashi dukiya ko mukami ce to wannan sai ta zama mishi jarabawa a duniya za ta zama mishi kuma tarin zunubi da ainihin wato alhaki a lahira yaji wannan nasiha yace to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gode da nasiha nan da kamu in Allah ya so daga kai bazan ƙara tambayan wani mutum wani abu ba a duniyar nan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim daga nan ya wayi gari baya tambayan kowa koman komai hatta bulalar da yake shaudawa raƙumin shi ko dokin sa in yana tafiya idan ta fadi bai iya ce wani don Allah mai komai sai dai fakin ya sauka ya dauko da kansa in ka miƙo mai ce bana so a ji ta yadda ka ganta haka ba ana raba wa sahabbai kyauta da sadaka da fansho wato irin alfanun da aka samu a gwamnatin musulunci ganin cewa su suka bada jininsu da tsokarsu da rayuwarsu don kama musulunci sai khalifa sai na bakar ya dinga ɗiba yana basu hakimu ya ƙi karɓa zamanin umar arziki ya ƙari ninkin baninki ana ɗiban zinariya ana dankawa mutane kamar su ka san a dankawa mutane ta kewai wato sai an cika a ki buhun zinariya sai a miƙa wa mutum kawai duk da haka haki mai kikar ba sai na umar ya sa aika mishi har gida ya dawo da shi ya ce baya so umar yana hutuba yana cewa jama'a don Allah ku zama shaida gare ni har gaban Allah na bai wa hakimu haƙƙinsa ya kikar ba na fita haƙƙinsa da haka bai ƙara karɓan komai a gun kowa ba a duniya har ya bar duniya kuma wannan bai hana shi ya ci ya sha ya zama da wadatarsa ba hakimu ya rasu a shekara ta 60 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ɗaya daga cikin zantuttuka daga cikin abin da yake banta da shi akan dukkanin sauran sahabbai shine a cikin ɗakin Ka'aba aka haife shi mahaifiyarsa da sauran wasu mata tun a jahiliya sun shiga ɗakin Ka'aba za su yi shara da sauran abubuwa da aka saba yi a wajen kamar a ce za a share a cire kunkuniya a sa turaren wuta sai kawai naƙuda ta zo mata nan take sauran matan da ke wurin suka kewaye ta ta haife shi anan wannan ya daga cikin falalar da hakimu ya kadaita da ita Allah ya ƙara masa yadda wannan hakimu din nan shine ya ruwaito wannan hadisin kuma yayi tambaya domin tun a jahiliya yana da hali na kirki yake cewa qultu ya rasulullah ara'aita ashiya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliya me zaka ce game da ayyukan da na kasance ina aikata su a jahiliya at-tahannus asalin shi aikata wani abu da kowa bai saba yi ba shi sa har zunubi ma ake ce mishi Allah al-hanas saboda ba kowa ne yake to haka ayyukan da ba kowa ya saba yi ba idan kana yi sai a ce fulanun ya tahannas yana yin abubuwa na musamman amma anan yana nufin ayyukan lada kamar yadda ya fasara da kanshi ya ce min sadaqati kamar sadaka wato bai wa mabukata talakawa da makwabta da na kan hanya da marayu da zawarawa au ataqatin da yan tabayi za mu zo mu ji wata riwaya hakimu ya yan tafiye da bawa 100 a jahiliya wasilati rahimin da sada zumunta zumuntan yan uwansa kannansa yayyinsa dangin uwa da dangin mahaifiya da dangin mahaifi da yana sada zumunta da su ko wannan zai amfane shi fa hal fiha min ajri yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dan samu lada a cikin wannan aikin faqala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace aslamta ala ma aslafta min khairin ka musulunta akan abinda ka kasance kana aikatawa na alkhairi aslamta ala ma aslafa min khairin ka musulunta akan abin da ya gabata na alkhairi wannan shine lafazin Imam Muslim Ibn Battalin da waninsa suke cewa wannan hadisi yana zahirin sa cewa duk mutumin da ya musulunta bayan da kafiri ne ya mutu cikin musulunci za a bashi ladan aikin alkhairin da ya aikata a musulunci da aikin alkhairin da ya aikata kafin musulunci wannan hadisi haka zahiri shi kin law idan mutun ya musulunta ya ci gaba da aikata aikin alkhairi za a bashi ladan duka biyu kamar yadda muka ji wanda ya musulunta ya ci gaba da aikata aikin barnar da dama tan yana yin shi a kafirci to za a wanzan mai da zanubin duka biyu ina fata mun gane wannan wannan ya nuni zuwa ga falalar musulunta bayan da mutun yana kan kafirci musamman wanda yake ba ma guje ko kirista kirista ma ya zo nasi karara cikin sai musulun cewa duk wanda ya musulunta da bayan kirista ne za a ninka mai ladan duk aikin da yayi sau biyu ladan imani da yayi da annabi Isa ko annabi Musa da kuma ladan imani da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ta wannan fuskar yana da falala fiye da wanda aka haife shi a musulunci da kai da aka haifa a musulunci baka da wata gadar da ka dinga cewa wani ko wata tubabbe ko tubabbiya wannan tubabban in ya tsaya ci gaba da yin addini yadda ya kamata kayin kai sallah za a baka lada kafa guda irin na sallah shi kuma a bashi lada ninki biyu irin na sallah daka yana iya funka falala koda a ce kai ya fika musulunci sai zaman kai da shi ku shekara 10 kuna musulunci shi yanzu ladan shi kamar wanda shekara 20 yana musulunci ne sai kuma 10 kawai daka ga baka da wani wato dalili ko wani moral justification da zaka dinga ce mishi tubabbe hasali ma dan fodiyo yace wannan kalma ce ta kafirci ai bata mutun da maguzanci ko shirka bayan ya riga ya tuba Allah ya tsare mu wa fi riwayatin lahuma aw ta riwaya ta bukhari da muslim anna hakim ibn hizam a'taqa fil jahiliyyati 100 raqaba cewa hakim dan hizam ya yanta mutun 100 a zamanin jahiliyya wa hamala ala 100 ba'irin kuma yayi sadaka da dukiya ta raqumi 100 yayi sadaka da raqumi 100 da kayan kansu kuma a ataka fil islam 100 raqaba sannan da ya musulunta ya sake enta bawa yana entawa ana kirgawa kamar bawa 100 wa hamala ala 100 ba'irin ya sake yin sadaka da dukiya kwatankwacin raqumi 100 kuma atan nabi sallallahu alaihi wasallama fa zakara nahwu bayan da duk waɗannan ayyukan shine yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan tambaya wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari lafazin bukhari ne a lamba na 2500 da lamba 38 waɗannan hadisai dai dukan suna nuna falalar aikin alkhairi da mutun zai yi koda yana kafiri idan ya musulunta Allah subhanahu wataala zai wanzan mishi da wannan aikin alkhairi nashi ba za a cuce shi babu liqtisari ala alfurudi bab da yake magana akan hukuncin takaituwa akan aikata farilla kadai haqiqin nafila an talhata bin ubaidillah qala daga sabi talhatu dan ubaidillah radiyallahu anhu yace jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama min ahli najd wani mutum yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen najd الإمام ابن بطال أتكين تفسير سا أمن أتكين شرين سنة بخاري يا تبت الدتشا وانا متمن دمام ني ابن ثعلبة الخشن رضي الله عنه شيني يقول من زال صلى الله عليه وسلم سائر الرأس دكنش بزو بزو أكتش سائر الرأس شيني واتو غاش سائر الربي انكمت هذا لا ربا واسنا دغاشي ميوا وننسي يكن سوكاها زوا وزن كننس وسيس gyara shi su kwantar da shi gu daya to wannan alama ne akan mutum da tsatse ne wanda ya san ciwon kansa ko wanda bai cikin dimuwa ko tashin hankali amma wani sai ya bar shi haka batsar haka gayi nan kamar irin da yan kwallo suke barin gashin su to kamar an koro shi da gudu to wannan alamar rashin natsuwa ne ko alama yana cikin tashin hankali babu alamar cewa ya san abin da yake kwatankwacin mutumin da zai sako riga gogaggiya da wanda zai sako ta daga ganin ta ka san daga igiya aka dauko ta bayan shanya kaga daga ganin su wannan alama ce akan waye yake a natse waye kuma yake a fakaci ko mun gani to shine kawai da haka ya fada mana idan mu gane me yasa ya zo da irin wannan sifa saboda mutumin kauye ne bai saba harka irin ta birnin birni ba kuma zaka je karshe irin yadda zai fuskanci amsar da aka bashi yace yusma'u da wiyu sautihi ana jiyo karan muryarsa daga can nesa yana daga murya wala yufqahu ma yaqul ba a gane me yake faɗa tun daga nesa in mutum ya kwalla ihu za a jiyo karan muryar amma ba san me yake cewa hatta dana hayyabu kusa wa huwa yas'alu anil islam tun daga ne yake kwala tambaya wannan dama yana da cikin halaye mutanen karkara zai iya kawai daga nan ya kwalla kira yana so a jiyo shi a bakin titi in an go ni mai rake ce kai mai rake yanka mun garin nan isowa ko mai mangoro ka kai ku za ga dan birni za ga wannan ya taba da birnin taka ko ka musu sai ka zo kusa kana magana ma kana yi kamar ba za ka yi ba to shi kuma ba ruwan shi bai jin irin wannan nauyin bai jin irin wannan kwalita ta yan birni da haka ya daga murya ya faɗa abin da yake gani yana so ya faɗa faqala ya rasul faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi khamsu salawatin fil yawmi wal laila musulunci da gaskiya bana kai tambaya musulunci bayan kalmar shahada zaka dinga sallah guda biyar tsakanin wuni da dare ma'ana sallolin wuni azhar da al'asr sallolin dare magriba isha da asuba wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al layl innal hasanati yudhibna sayyi'at kaga tarafayn nahar sune wato safiya ko kuma wato abin nan lokacin zawali azhar da kuma al'asr sannan kuma wa zulafan min al layl da kuma sallolin dare sune isha'i da magriba da asuba fa qala sai ce hal alayya ghayruha ko akai akwai wani abu dake kaina bayan sallolin nan na farilla guda biyar qala la sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace san babu illa an tatawwa akwai kuma ana karanta illa an tatawwa ko ya zama da shadda akan fa'un ko kuma da tashili haka babu shadda asalin shi tatawwa sai zama makharajin harufan guda uku yayi kusa da juna tatafa aga ita ma ta'un tana da kama da ta'u da haka sai aka rage da sai zama tatawwa wato wannan istisna'i malamai sun magana da yawa akan shi ko munqati ne ko ghairu munqati dan ma'anar shi la yajibu alayka shay'un illa in aratta an tatawwa babu abin da ya wajaba akan ka na sallah sai fa in kaga dama kayi tatawwi kaga to tunda tatawwi ba jinsi bane na sallar farilla kenan istisna'i ne munqati amma dai malamai sun magana da yawa akai ba ne muhallin su ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي ساكي تشي مشي وصيام رمضان كما ذاك يعزم وتر رمضان سو ديا شيكرا كوانا 29 كو 30 شيكرا قال هل علي غيره كو اكو وانا عزمي واجبي اكينا باين شي قال النبي صلى الله عليه وسلم تي تشي مشي لا باب الا ان تطوع سي دي ان كاغا دما كاي نافله قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambatar mishi zakka cewa akwai zakka a kaza akwai zakka a dabbobi da kudi da kayan noma kaji kaji qala yace hal alayya ghayruha ko akwai wata zakka a kaina bayan ta qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu illa an tatawwa sai in kaga dama qala mai riwaya yake cewa fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu sai wannan mutum ya juya da baya tafi yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus na rantsi da Allah ba zan rage ba zan kara ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace aflaha in sadaqa ya kira in gaskiya ya fada wa fi riwayatil lahuma dakhala aljannata in sadaqa ya shiga aljanna in dai gaskiya yi wata riwaya ce riwaya bukhari da muslim tana na a cikin bukhari a farko farkon sa a kitabul ilmi hadisi na 46 da muslim a kitabul iman hadisi na 11 sannan bukhari fa da wannan riwaya ta biyu a can gaba lamba hadisi na 6956 wannan hadisi malamai sun yi magana akan fa'idoji da ke cikin sa da gaskiya akwai wato saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai da yake yin sauraron kowa yayi magana da shi kwatanta yanzu kai kana dan birni kana malami ko wani babba wani ba kauye ba tun daga ne sai kwala ma kira yana ma tambaya nan da nan shedan zai zuga kaga cewa bari ka sa kai a casa shi in yace tambaya ne kace to zaka mun tambaya sai ka mana huta an ga maka nan kauyen ku ne kafin ya bada uzuri jikin shi ya ga ni to wannan ba daidai bane sai ka zama kana da samaha kana da kokarin fahimta ka gane kai ma in ka je garin su za ka yi wani abu wanda za su ga baka aka saba yi ba baka aka saba yi ba su ma a garin su za ka dole idan ya zo garin ku ya muku abubuwa ku ga bai da aka saba yi ba sai ku hakura ku bashi ainihin uzuri sannan ku mishi girmama wanda ake wa ainihin wato a bako sannan babu laifi ka tambaya in baka sani ba kuma an baka amsa ka sake yin tambaya a cikin amsa da aka ce mishi salloli biyar yace babu wasu sai su kaga tambaya ce a cikin amsa da aka bashi aka sake ce mishi azumin ramadana yace babu wani akai na sai shi kaga tambaya ta cikin tambaya sanan yaron na halatta idan ka zo bada labari kai summary cewa da yayi wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata sai annabi ya bashi labarin zaka me ya san labarin zakan an dunkule shi suka ga na fasara mun da cewa yace mishi akwai zakar kaza akwai zakar kaza akwai zakar kaza haka za ka kaddarta da haka babu laifi in ka zo bada labari ka takaita kar ka fada da tafsilat in kana sauri ko kana ganin babu maslaha kada wani yaje yace to ai ka rage labarin ko kuma ba haka akai ba a ya halatta kai haka in ba ka ce iya abin da ya faru ba kenan babu laifi ba kai ƙarya ba sannan kuma yana nuni zuwa ga wanda duk ya faɗi magana bai yi gaskiya ba to ba zai tsira ba kuma annabi ya ce aflaha in sadaka in yayi gaskiya to ya tsira idan bai yi gaskiya ba to bai tsira ba kenan sannan yana halattun kai rantsuwa koda ba a ce ka rantse ba da ya ce wallahi la azib kaga ba ce mai aka yi rantse ba wata matsala anan da malamai suka ambata shine wadannan nafilbiji da ya ce ba zai yi ba nafilar sallah nafilar azumi nafilar sadaka da sauransu ayyuka ne na alkhairi masu kyau kuma waɗanda ake kwaɗaitar da musulmi ya yi su to amma gashi yana rantsewa da Allah ba zai yi ba kamar yana rantsuwa kenan akan akasin alkhairi kuma ga wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya rantse akan ba zai aikata wani alkhairi ba falyatil khaira wal yukaffir ya aikata alherin kuma ya kafara to ya akai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi bai ci mishi a'a ka'idan addini na shine in kai rantsuwa akan abu mafi mara alkhairi kaza ka ba za ka yi alheri ba to zan sa ka dole kai alherin nan kuma kai kafara yasa nan bai ci mishi haka ba malamai sai kokarin su lalubo amsa suka ce saboda wannan ka'idar ta aikata alheri da yin kafara tana sabawa daga mutum zuwa mutum tana sabawa kuma daga yanayi zuwa yanayi da shi wannan mutumin kauye ne ta yi makiyayi ne ko manomi ta yi wani wanda yake cikin halin kuncin rayuwa ne da bukatuwa zuwa ga yaje ya kwadago yaje ya faskare yaje ya yi ainihin aiki a gonar wani sannan a biya shi sannan ya ci abinci in ya gama wannan aiki zai zama ya gaji da haka ba zai iya sallar dare ba kuma Allah ya bada uzuri akan haka ba zai iya azumi ba Allah ya bada uzuri akan haka ba zai iya yin kaza ba bai da kudirin sadaka Allah ya bada uzuri akan haka to wanda yake da uzuri sai ya takaitu akan na farilla domin farilla ita ce asalin abin da aka daura masa wanda bai da uzuri shi kuma to shine ake cewa lalle ya aikata wannan alkhairin yayi kafara shi yafi masa alkhairi haka su Ibn Battalin suka yi tattauna da sa Imam Badruddin al-Aini Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki dan su sannan wannan yana nuni zuwa ga da annabi ya fassara yace dakhala al-jannata in sadaqa kenan ma'anan al-falahu a musulunci shine shiga aljanna kuma gani al-falah tsira a musulunci shine shiga aljanna idan Allah ya ce qad aflaha al-mu'minun wannan da yace qad aflaha al-mu'minun me yake nufi da al-falah za su tsira a lahira to daga nan za ku gane magana da muka yi ranar da ba mu kawo kanta ba za mu yi magana a kanta insha Allah magana da mutane suke na suka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yaflaha qaumun wallau amrahu mumra'atan ba za su tsira ba mutanen da suka ba mace shugabancin al'amarin su shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan tsirar lahira ne su ga mutane saboda kin hadisi da kuma rashin barin malamai masana su faɗi me ake nufi da hadisin sai su mazmaza su cafe su ce a'a wannan hadisi ya saba ma waki da haka ko su ce bai inganta ba ko su ce ya shafi wancan zamanin ne ko su ce ba su ma yarda da shi ba annabi bai faɗa ba kaga duka wannan jur'a in ka ce ya shafi wancan zamanin ne kadai to wannan hujjar da ka faɗa waƙiyanta ya nuna fassarar ka ba daidai ba ce domin ko a wancan zamanin an yi mata sarakuna kuma sun yi abin da ku masu wannan fasara kuke tsammanin shine fasaran falah shine sun kawo ci gaba sun ƙara fadin ƙasa suna da ƙarfin mulki suna da sarauta suna da kwarjini an yi Bilkisa ta zamanin Annabi Sulaiman an yi abin nan Cleopatra sarauniyar Misra an yi Nefertiti sarauniya ce ta ma Misra an yi Zanubiya baptisma da nubiya wata sarauniya a ƙasar Shams duk an yi su da wasu mata da yawa sarakuna a tarihi wannan duka sun gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihance kuma sarakuna ne mata masu ƙarfin mulki da sarauta amma kafirai ne kuma ko su din kaje ka ga me ya aƙibar mulkin nasu a yanzu sai mutane su yi ga Angela Merkel ga wacece Mandela ga wacece kaza ai duk shugabanni ne ga akwai minista ma wance akwai wance duk shugabanni ne kuma suna da ƙarfi kuma sun yi abin da ya kamata sai ba wannan ake magana ba ya kai mai saurin kai hadisi ana nufin jagoranci da mace da za a yi a kai mutane zuwa ga tsira a lahira to Allah bai tsara mace ta wannan jagoranci ba saka Allah shi da bai ba mata annabta ba daga ga a taba nada wata mace komandan yaki a musulmai ba ina ga ko a ba musulmai ba ai ba ayyuko har yanzu ma ko DPO akai mace an dinga mamaki kenan ce mace ce DPO mata ne za su fara mamakin magabin maza har isu isu din dan haka ana magana akan falahu ne na lahira jama'a falahu kuma shine tsira a lahira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin asalin abin da yake nufi kenan babu laifi a baiwa mace shugabanci da shafi ƴan uwanta mata shugabanci a cikin ƴan uwanta mata babu laifi amma duk shugabancin da za a ce maza ne subject ɗinta to haramun ne musulunci bai da baiwa mace ba kuma Allah ya gafarta wa malamanmu ya yafe musu kuma malamanmu da dama da suka dinga sutu suna goyen bayan wannan abin lokacin siyasa saboda wasu masalihu din su dama tun lokacin mu muka ce ba mu yarda da wannan ba dan ya saba wa hadisi ba mu yarda ba musulunci bai da shugabanci na duka gari mace ta yi ba duk abin da zaka faɗa akan wannan ka faɗi ba ba abin da ya nemi annabi ne yace to shi muke bi ya saba wa tunani ya saba abin da ake gani mu dai muna nan mun kale akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ya faɗa komai nauyin shi mu mun yarda komai yadda ko mutanen wannan zamanin ko wani zamani suke ganin bai dace da zamanin su ba oho su suka ji bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke bidaka babu wani hadisi da yake mana kuncin dauka ko bin sa kuma malaman musulunci sanan da fasara da suka mishi idan muka zo kan mas'ala a cikin karatun mu na shari'a za ku wanda yake so yaji zai ji insha Allah da haka wannan hadisi abin da yake nunawa kenan yana nuni zuwa ga ainihin wato cewa mutum zai iya takaituwa akan farillai kuma ya tsira idan ya takaitu akan su ya kyautata su idan ko ya gaza kyautata su to yana da matukar muhimmanci ya kokari ya augmenting da nafirfiri da haka musamman a wannan lokacin jama'a da muke da sakaci ba ma iya cika farillan nan ba ma iya ba su haƙƙin su yanzu kallaka kaga sallar farilla mutum nawa ne suke iya su zama kullun suna yin sallar jami'i har limamin baya sallar jami'i kullun dan yayi ta safe za a neme shi da azhar ba a gan shi ba a kira shi a waya ce na'ibi yayi yana san yana kwadago hatta limamai hatta ladanai balantana ko mu ma mu kowa zai fitowa sai ya ji an yi kabbara wani sai ya gama abin da yake gashi nan dai muna sakaci haka nan azumi daga ramadana da ya wuce mafi yau mutane ba su yi azumi ba sai yan kadan ne suke yin litinin da alhamis sita su'a da ashura su yi ayyamul bid yan kadan ne suke balantana kuma zakka wanda take yi da wahala kwarai balantana kuma sadaka dan haka kai kokari ya kai dan uwa musulmi ka dinga ainihin wato yin ayyuka na nafilfili waɗanda za su saman maka da cikon abin da kai tafritin sa kai sawarwarin sa a cikin ayyukan farillarka a cikin hadisi da zamu zo mu ji shi a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aikin da za a fara dubawa tsakanin mutum da Allah ubangijin sa shine sallah idan ta cika ya tsira in bata cika ba za a nemo daga nafilfilin sa a cika masa bana sunanin rawatib sallar duha sallar ainihin dare sallar wutiri sallar ashan sallar da kake yi ire-iren waɗannan su za su za a cika maka da su da haka zamu lura cewa lokutan da ake yin sallar saboda Allah cikin hikimar sa yana jarabtar mu sai aka sanya mu waɗansu lokuta wata falala ta musamman saboda wannan lokutan galibi a ɗabi'ance mutane suna shagaltuwa da wani abu ne ko dai tsakar dare sanda galibi mutane suke hutawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar Qur'ani ya kwadaitar game da yin sallar dare ko kuma lokacin hantsi wanda a jita dabi'a galibin mu muna can wajen neman duniya muna kasuwanni da ofisoshi da ma'aikatu kowa ya riga ya fita ya tafi harkar duniya daga karfe 8 zuwa karfe 1 kusan kowa ka gani is busy yana yin abin da duniya ce kawai ya sa a gaba sai aka ce wanda yake yin sallah a wannan lokacin yana da wata falala ita ce ake ce ma salatul duha annabi ya ce salatul awabina wanda zai iya barin kan teburin shi na office shagon kasuwarsa bayan ana cikin kasuwanci ya iya barin wurin sana'arsa ya iya da mashin din shi na ataba ya shiga masallaci ya sallar rakat nafila to wannan mai komawa ne zuwa ga Allah salatul awabina ke ina fata mun gane wannan hakanan sallar ainihin rak'atul fajr kafin ketewa alfajr din nan wani lokaci ne da bacci yake da da'i shedan yana ta zuga kai yana cewa nam amamaka laylun tawilun ko ma ka kwanta sabbi akwai dare ya ta zuga ka yana ta kara lili ya kamar da ake lili jariri ya zuga cikin hadisi to in ka iya miƙewa lokacin nan kai raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha sallah raka'a biyu da zaka kama sallah asubahi suna da lada yafi komai dake cikin duniyar nan gabaki da duniyar nan da ba kai ta gara ba kaladan raka'atul fajri amma ka dube da muke sakaci da ita da ƙyar mutane suke iya tashi an riga an fara sallah asubahi su je su jona daga daga tare da limamin ne da ladanin da wani mai gadi kusa da masallacin da wani wanda matar shi ta riga ta yaji ya kasa bacci amma da sauran kowa na can lallabe cikin bargo Allah ya shota to bar mu saurara anan saboda ƙarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi babi babu dini yusrun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi